This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. A washirin ce tare da Sarfila Hashim ke muku barka da dare, kuma ke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirin na daren yau, Asabar 13 ga watan Afrilu shekarar 2024. A cikin shirin na wannan lokacin muna tafi da shirin zauren VOA tare da Madina Dauda, inda a yau shirin zai dora kan tattaunawar da wakilar sashen Hausa a jamhuriyar Kamaru, wato Maimunatu Sado, ta yi da masana akan mahimmancin yin takardu na daura aure. Muna kuma tafi da shirin amsoshin tambayoyinku, inda shi ma shirin a yau zai amsa tambayar da aka yi akan yadda Turawa mulkin mallaka suka shiga Najeriya har suka mulke ta, da ma tarihin Hausawan Sudan. Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani. To amma da farko ga Sarfila Hashim da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an yi lafiya. Ga labaran duniya. Kafofin yaɗa labaran ƙasar China sun rawaito cewa wani babban jami'i ya sake tabbatar da alaka da Koriya ta Arewa, yayin ganawarsa da shugaban ƙasar Kim Jong-un a Pyongyang, babban birnin ƙasar. Ziyarar ta Xiao Leji, wadda ke matsayi na uku a cikin masu riƙe da madafin iko na jam'iyyar kwaminisanci mai mulki, kana kuma shugaban majalisar dokokin ƙasar, na zuwa ne a daidai lokacin da zaman ɗarɗar ke ƙara ta'azzara, yayin da Koriya ta Arewa ta yi gwajin harba makamai masu linzami da ta harba domin tsoratar da Koriya ta Kudu da ƙawayenta Amurka. Kamfanin lancin labarin Xinhua ya bayar da rahoton cewa Xiao ya shaidawa Kim a taronsu na yau Asabar cewa ƙasar China, wadda ita ce tushen taimakon tattalin arziki na diplomasiya mafi muhimmanci a yankin Arewa, tana fatan ƙarin samun bunƙasar dangantakar da ke tsakanin ƙasashen biyu, amma bai ambaci yanayin siyasa a yankin ba. A ɗaya bangaren kuma, dakarun kare juyin juhari na Iran sun kutsa cikin wani jirgin ruwan dafan kaya a kusa da mashigin Hamas tare da kwace jirgin. Kamfanin lancin labaran Iran na ƙasar Iran ya tabbatar da kama jirgin ne bayan wani faifan bidiyo da kamfanin lancin labaran Associated Press ya gani, wanda ke nuna yadda dakarun suka farwa jirgin a yau Asabar, harin da jami'an tsaron yankin gabas ta tsakiya ke dangantawa da Iran a yayin da ake cigaba da samun takun saka tsakanin Tehran da ƙasashen yamma. Hoton bidiyon ya nuna harin da rundunar sojan Birtaniya ta fitar da rahoton, wanda ya bayyana jirgin a matsayin mahukuntan yankin sun kama shi a mashigin tekun Oman, daura tashar jiragen ruwa ta masarautar Fujairah ba tare da ƙarin haske ba. Hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya da na ƙasa da ƙasa sun yi gargaɗin cewa rayukan miliyoyin mutane a Sudan na cikin haɗari, yayin da duniya ta rufe ido ga ɗimbin buƙatun jin ƙai da ƙasar ke fuskanta. Sudan ta yi fama da yaƙi na shekara guda, wanda hukumomin jin ƙai suka amince cewa yana ɗaya daga cikin bala'o'i mafi muni a duniya. Hukumar Lafiya ta Duniya ta ce yaƙin ya haddasa asarar rayuka, tare da mutuwar mutane fiye da 15,000, kuma an ƙiyasta kimanin 33,000 sun samu rauni. Kakakin hukumar WHO Christian Lindemeyer ya shaida manema labarai jiya Juma'a a birnin Geneva cewa wataƙila adadin waɗanda aka sanar sun mutun ba duka ba ne. Har ila yau suna sa ran za a samu ƙarin mace-mace a faɗin al'ummar ƙasar, saboda gudun hijira da ɓarkewar cututtuka da kuma rashin samun damar kula da wasu batutuwan kiwon lafiya. Buƙatun lafiyar mata da jarirai da rashin samun abinci da ruwan sha. A cewar wani sabon rahoton hukumar kula da 'yan gudun hijira ta duniya ta fitar, a kowace rana mutane 20,000 waɗanda rabinsu ƙananan yara ne suna barin gidajensu a Sudan. Labaran duniya na zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sojojin ƙasar Rasha sun isa jamhuriyar Nijar ɗauke da na'urorin kariya na sararin samaniya da sauran kayan aiki a wani ɓangare na ƙara ƙarfafa alaƙar tsaro da ƙasashen yammacin Afirka da birnin Moscow, kamar yadda gidan talabijin na ƙasar ya sanar a yammacin ranar Alhamis. A watan Janairu ne gwamnatin mulkin sojan Nijar ta amince da ƙara ƙarfafa haɗin gwiwa tsaro da ƙasar Rasha, bayan da ta kori sojojin Faransa da ke taimakawa yaƙi da 'yan ta'adda a wasu ƙasashen yankin Sahel. a jiya Juma'a ne rundunar sojojin da ake gani a matsayin magajin kungiyar sojojin haya ta Wagna ta Rasha a Afirka ta tabbatar da isa kasar Niger. Kafar yaɗa labarai ta Tel Sahel ta nuna wani jirgin jigilar kayayyaki na kasar Rasha ya isa filin jirgin saman Yamai a daren Laraba. Hauhawar farashin kayayyaki ya taimaka wajen ƙara haifar da matsalar abinci da ƙasashen yammaci da tsakiyar Afirka, inda kusan mutane miliyan 55 za su yi gwagwarmaya don ciyar da kansu a watanni masu zuwa. Hukumomin jinƙai na Majalisar Ɗinkin Duniya suka yi gargaɗi a jiya Juma'a. Adadin mutanen da ke fuskantar yunwa a lokacin bazara na watannin Yulu zuwa Agusta ya ninka sau huɗu a cikin shekaru biyar da suka gabata, a cewar su. Kalubalen tattalin arziki kamar hawa farashi da rashin kayayyakin cikin gida su ne makasudin rura wutar rikicin wanda ya wuce tashin hankulan da ake fuskanta a yankunan. Daga cikin kasashen da lamarin ya fi shafa akwai Najeriya da Ghana da Saliyo da kuma Mali, inda kusan mutane 2,600 da ke yankunan ka iya fuskantar bala'in yunwa. A cewar hukumar samar da abinci ta duniya da hukumar kula da kananan yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF da kuma kungiyar abinci da aikin noma a cikin wata sanarwa ta haɗin gwiwa, sakamakon karancin abinci da rashin abinci mai gina jiki yana matuƙar tayar da hankali. Hukumomin sun ce an kiyasta cewa kananan yara miliyan 16.7 'yan ƙasa da shekaru biyar suna fama da matsanancin rashin abinci mai gina jiki a yammaci da tsakiyar Afirka.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kuma sauraro yanzu kuma ga shirinmu na gaba, wato zauren VOA.
Jama'a, ina wa mai sauraro maraba da shigowa zauren VOA. Shirin yana kasar Kamaru, inda wakilin sashen Hausa Maimunatu Sado ke tattaunawa da bakin da ta gayyata kan muhimmancin takardar aure. Shin menene muhimmancin wannan takarda, kuma ta yaya ake cika wannan takardar? Maimunatu za ta ci gaba. Bismillah Maimunatu.
Alhaji, akwai wani lokacin da muke gani yayin da aka yi kokari aka hada wayannan takardu da ake tambaya na batun maganan zancen daurin aure, muna gani ana sanyawa akan wani wato allo a waje wanda kowa zai zo ya biya ga wannan wato takardan din. Wani tsawon lokaci ne ake saka wannan takardan, kuma mai yasa ake saka wannan takardan din?
Wannan tambaya mai kyau kika yi, saboda mu akwai ɗan uwa da yawa da ba su san ma'anin wannan ba, dole su shina. Wannan takardan ba na duhun kai ba ne, na nuna cewa wannan mutum ya aure a wani ƙasa, ya zo zai aure a nan. Shi takardan da aka makannin sai fito da dali sai ya bayyana cewa shi mutum ne mai aure, shi na yi fiye fi fita shi da mariage. Da aka maka shi wata guda yake yi, wata gudun da yake yi yana zagayawa duk wanda ya zo ya biya shi, wannan ba tana da aure da mutum kaza a aide ba, wannan ba yana da aure a wuri kaza ba. To in ya wuce wata guda ba zuwa an ce wata kala ba ce kaza kaza ba, to wannan lokacin gele ya wuce sai mu yi aure.
Madalla, to a cikin yanayi da kuke zuwa wajen tsara wannan auren, misali mutum ne wanda ba mamaki an maka wannan takardar, amma ainihi ba samu asali wanda ya ga wannan takardar a kan lokaci ba, har yanzu aka zo wajen yin wannan auren din, sai kwatsam sai aka samu ɗaya daga cikin ko matansa waɗanda suka san cewa wannan suna da aure, kuma da takardar aure wanda yake nuna cewa wato mace ɗaya ne kawai zai yi. Ita wannan matar sai ta ji labari a yayin da aka zo ɗaurin wannan auren ɗin, ko kuma kuna tsaka da wannan ɗaurin auren? Saboda muna gani kamar a lokacin da kuke ɗaurin auren kuna cewa akwai wanda zai iya ita shi ya magana, idan kuma babu wanda zai magana to muna so a samu shiru har iya lokacin da za a gama ɗaurin auren. To a wannan lokaci ita wannan matar wacce take da takarda na ɗaurin aure guda sai ta tashi ta ce ni ina da magana yaya za a yi da wannan auren a wannan lokacin
a wannan lokacin abin da za a yi a wannan lokacin idan
ba
idan muka tambaya akwai wani wanda yake na Assad da baya so yake da wata matsala game da wannan aure idan babu shi ba ma son kowa zai sai kala wannan magana din idan ka gama magana aure ko idan mutum ya fito ma za mu daura aure ba za mu saurare shi ba
Hajiya Balkiso to misali yanzu mutum ne wanda yake da wato ainihi wa'annan ƴaƴan kin san mafi akasari akwai mutane waɗanda wato muke cewa suke daukan goyo har su saka wannan dan suna ya kasance kaman dan su misali zaka je gidan goyo marayu ka dauki wannan dan ka saka mai suna ya kasance sunan wato wannan dan yana daukan sunan ka sa'annan kuma kana da ƴaƴanka haƙiƙan ƴaƴanka waɗanda wannan an san cewa daga tsuntsun ka suka fito yanzu bayan ran wannan shinya sai an ta zata wato yi kokari ta tafiyar da wannan lamarin din bayan kuma ba mamaki ita wancan matar yanzu ta fito gardagar tana cewa wannan ba dinta bane saboda ainihin mijin ne dama wato ya dauki wannan dan kuma ya saka masa suna
da farko zai ne sai ta kuma dan waye dan uwan shi ne ko dan wani daban ko dan matan shi ne agola ne ta zo da shi ko ai dan waye ta kuma sai dan ba zai ne sai dan waye shi ta kuma domin dan da kake dauka wato ana kiran shi adopted zaka dauki in ka dauko wannan dan zaka je gaban
hukuma
ka ce ga da na dauka ka bada dalili zai anke sai ne zai maka takarda cewa dan nan shi na gwamnati ne wato shi ba na kowa ba ne domin in dan dan uwanka ne mai bin ka ne ko ka rubuta sunan ko sunan mai ka rubuta takarda a takardar shi
ba zai taba zama na
shi ne zai ne shi ba dan kanka ba ne amma in ka dauki da kaje sai a da sai shi ya zama danka yana da buwa kamar kowanne mai bambanta
to yanzu misali kamar kafin a yi aure an haifi ƴaƴa ko ba haka ba yanzu sai kamar an kwashi shekaru da dama sai yanzu ka je suka yi wannan takardar auren din yana ba wa waɗannan ƴaƴan damar da su samu ainihin kaso mafi daidai da waɗanda aka haifa da takardar aure
wato yawanci abin da ake yi idan aka yi zauna ba yi takarda ba ta haifi ranar da kuka tashi kuka ce to bari mu je mu takarda masu yin takardar wato su ofisai da tasirin su ma sun kalle ku sun san cewa waɗannan mutane ne waɗanda zai yi suna da ƴaƴa za a tambaye ku ko an yi tare in kuka ce to za a ɗauko za a ce takardun yaran ne
takardun haihuwan yara baki
daya takardun haihuwan yaran ne za a ɗauko shi za a yi wani rubutu a ciki wanda ya nuna cewa an yi binciken su a duniya iyayen su ba su yi aure ba amma yanzu sun yi aure kuma yaran nan yaran su a partir da wannan lokaci duk ɗaya ne
madalla to yanzu Hajiya wata shawara za ki iya ki ba wa wato ainihin musamman saboda sai mu ce shauran ƙabilun sun san muhimmancin takardar aure amma Hausa fulani har yanzu muna gani kamar cewa wato har yanzu ba su san muhimmancin wannan takardar auren din ba. Wace shawara ne zaki iya wato ki jawo hankalin su game da haka?
To, a gaskiya yana da wuya. Yana da wuya domin muna da saurin kai.
Ba za iya abu a fadakar da su ba.
Wato mu wai abu ne wanda muke ta yi. Shi mutum in ya zo abu ya riga ya ɓaci. Domin zaki gani za a kawo miki takardar mutane same guda. Za ki ga cewa ga uwar gida ga na ɗaya ga na biyu ga uku mata uku misali. A cikin mata uku nan watakila ita ta ƙarshe.
Ita aka yi takardar aure da ita.
Yawwa ita take da takarda. To a partir da wannan ita take da takardar. Za ita za ta karɓi
dukiyar wannan.
Yawwa wannan kuɗin. Ba dukiyarsa ba kin san gado daban. Yana da masu shi da waye daban. Yanzu wannan kuɗin na CNPS to ita za ta karɓa kuma wani in kika gani ma ita ba ta da ma wani wahala.
Babu ƴaƴa ma su za ta tare da
ita. Waɗannan kuma ga sunan ga ƴaƴa ga waye duka ga sunan a haɗe amma babu taka. Ita kuma wannan ba komai. Sunanta ne za ka ɗauka da ita za ta yi. To kin gani akwai ɗan matsala a ciki. Waɗanda dai suke ganewa kamar ma'aikata suna gani a gurin aiki akan tambaye su. Domin akwai ɗan avantage.
Da ake samu a wajen aiki.
Da ake samu a wajen aiki. Kamar gurin rashin lafiya haka.
Da bayanan Hajiya Bilki. Tsohuwar ma'aikaciya a ofishin bada tallafi na ƙasar Kamaru za mu dakata a yau. Idan Allah ya kai mu makon gobe za mu ci gaba. A madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Maimunatu Sado wacce ta haɗa shirin daga ƙasar Kamaru sai Fiona Wammayi Nandulu wacce ta daidaita sautin shirin. Madina Dauda ce ke cewa mu kasance lafiya.
To madalla kada dai amanta ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu ne a tashar mata VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a dusa da aka sha'awa za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma lokaci ne na amsoshin tambayoyinku.
Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin. Tambaya, assalamu alaikum VOA Hausa. Shin ko ta yaya Turawa suka shigo Najeriya har suka mulke ta? Mai tambaya Sani mai lingelange ya wuri. Tambaya, salamun muryar Amurka. Dan Allah ina so ku bani tarihin Hausawan ƙasar Sudan. Shin akwai wani bambanci tsakanin Hausawan ƙasar Sudan da na Najeriya? Mai tambaya, Babangida IBB Giyawa daga ƙaramar hukumar mulki ta Gwaranyo jihar Sokoto Najeriya. To bari mu fara da ansar tambaya kan yadda Turawa suka shigo Najeriya har suka mulke ta. Idan mai tambayar Malam Sani mai lengelenge da sauran masu saurare na tare da mu, ga ansar wannan tambayar da wakilin mu a shiyar Adamawa Muhammad Salisu Lado ya samu daga Dr. Babu Koigiri na kwalejin horis da malamai ta tarayya FCE da ke Yola Adamawa Najeriya wanda ya ce.
Tambayar ta cewa shin ko ta yaya Turawa suka shigo Najeriya har suka mulke ta, a takaicin takaitawa yana da kyau kasancewa duk da cewa a lokacin da suka mamaye mu ba wai ana kiran wannan yanki da sunan Najeriya bane, sannan kuma ba a lokacin ne suka fara sanin wannan yanki namu ba, saboda cincinikin bayi da aka yi ta yi a shekaru dewa da suka wuce, sannan kuma suna sane da fitattun daulolin nan da suke daidai wannan yanki namu. Misali in ka dubi akwai yankin Oyo wanda suna da daula tasu ta Yarbawa, sannan Inyamuri suna da daular su ta Onitsha, sannan kuma Benin suna da daular Benin, nan kuma ta arewacin Najeriya kusan muna iya cewa akwai Kanin Borno, sannan kuma akwai daular Usmaniya wacce Shehu Usman Danfodio ya kafa ta bayan gama yaki a shekara ta 1804 to su turawa dama kafin wannan lokaci sun yi taya wace yawace tana sane da wannan nahiya ta mutu bakar fata to sannan kuma suna bibiya suna dan bibbincikawa dai saboda su san ire-iren arziki ko ni'ima da Allah ya ba mu a wannan nahiya kuma yana da kyau kasancewa tun a wancan lokacin ma muna iya cewa sun fi mu karfin makamai kuma da watakila dabarun yaki to sai zamana abu na farko shine zan iya ce maka sun mamaye Iko ko Lagos bayan da aka soke cinikin bayi a 1807 to sai zamana suna nan dai suna hararan wannan yanki namu to a 1860 sai zamana sun mamaye Iko Lagos wannan wuri yanki na wajen su dai har da aka kai 1884 sai zamana ma sun ambaci wannan wurin da cewa Oil River Protectorate nasu ne wato su suke da wannan yanki su suke da haƙƙi na wannan wurin to dama su in suka zo su suke tsara yanda za a gudanar da harkoki a wannan shine mulkin mallakan aiki za su zo kuna ji kuna gani koda a ce kai tsaye su sa mutane su ko kuma a kai kaice su dauko daga cikin mutane ku sai su sa su shugabance ku to indirect rule kenan to da aka kai wani lokaci dama can sun dade suna hararar kuma kasar Hausa wanda in baka manta ba tun lokacin shi sarkin musulmi Muhammadu Bello Bature Naji Henry Bath ya zo ya kama sa ziyara kuma an zo an tattauna akan yadda za a yi hulɗa ta cinikayya da makamantansu to sun san da daular Usmaniya sosai kamar da na faɗa a can baya to wanda yake sannu a hankali suna leke na sirri sannu a hankali suna shirye-shirye sai zamana a 1903 bayan daular Usmaniya ta kafu da shekaru 99 wanda yake aka zo aka yi yaki wanda yake an gwabza yaki da su waɗannan turawa in baka manta ba a ƙauren Namoda wanda kuma duk da cewa dakarun musulmi sun kai mutum 6000 kamar yadda al'umma suka nuna to sun fatattake al'ummar musulmi wanda yake sarki musulmi a Tahiru na daya ya jaye ya dauki wasu suka bin shi aka yi gaba sannan kuma suka nada sarki a Tahiru na biyu a matsayin shi ne wanda zai sarauci wannan daula to kaga abinda muke fada sun kawo wani sun ture wani sun kawo wani wanda daga karshe idan watakila kana sane da tarihin abin da ya faru sun yi nasarar kashe shi sarki a Tahiru na daya to wannan kuma sai zamana wannan daula ta Usmaniya an ce ta kenan da yaki to watakila yana da kyau in kara maka da cewa yana da wuya a ce ga takamammen lokacin da shi Bature ya fara zuwa wannan yanki namu kamar da na faɗa saboda sukan zo kamar a matsayin shawagi a matsayin leken asiri da makamantansu to a takaice dai wannan shine abinda saboda karancin lokaci abinda zan iya faɗa maka wannan lokaci na gode
sai kuma ansar tambaya kan tarihin Hausawan Sudan da kuma bambancin Hausawan Sudan din da na Najeriya idan mai tambayar Babangida IBB Giyawa da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu ga ansar da wakilin mu'ashiyar Adamawa Muhammad Salisu Lado ya samu daga Malam Ibrahim Musa Audu na kwalejin horar da malamai ta tarayya FCE da ke Yola Adamawa Najeriya wanda ya ce
to kamun a samu tarihin Hausawan Sudan sosai yana da kyau a san yaya ne ma aka yi aka sami Hausawa a kasan Sudan to alhamdulillahi Hausawa dai sun shiga kasan Sudan ta hanyoyi masu muhimmanci musamman guda biyu daya Sudan hanya ne na zuwa Makka da kuma dawowa daga Makka to a lokacin da ake zuwa Makka da kafa wato kamar da doki da surakuma ake hada tawaga a tafi a bisa hara to a wancan lokacin masu zuwa aikin haji a makka sukan yada zango a sudan kamun nan daga baya su huce idan sun je ko sun gama aikin haji suna dawowa nan ma sukan yada zango a sudan kamun nan su dawo gida najeriya to a hakan haka wasu kan zauna gaba daya a sudan din ganin kamanceceniya da yankin sudan take da shi da inda suka bari a najeriya ta filin noma wato kamun kifi da sauransu na biyu kuma biyo bayan yaki da turawa mulkin mallaka a 1913 a sakkuto a inda turawa suka yaki sarkin musulmai a tahiru wadanda magoya bayansu a wancan lokacin da yawa daga cikin su suka yi gaba ta sudan dalilin wannan yakin da yawa daga cikin magoya bayansa suka rufi sudan da ya zama dalilin zaman su a can to tarihi na hausawa sudan kamar yadda na faɗa a farin shirin nan ya dade su na hausawa sun dade a sudan kusan duk wani fanni na rayuwa a yau a sudan zaka sami hausawa a ciki duk da dai suna samun ana nuna musu bambanci ta wurare da yawa amma mu doka ta wajen wurare kamar aiki na karfi sai aikin soja da noma musamman aikin gona da sauransu to hausawa fa akan same su suna da yawa yau yawan hausawa a kasar sudan yana ma da wuya a ce maka ga iyakacin sa kiyasi dai ake yi sun kaura daga miliyan 3 har ba zuwa miliyan 10 hausawa suna kowane irin sector na cigaba na kasar sudan musamman ma kananan kasuwanci da sauransu akwai hausawa da yawa da suka yi suna sosai a sudan to bambance kuma hausawa sun sha suna samu sosai musamman ma akan abun da ya shafi filaye na noma da kiwo da sauransu ta nan ake samun baraka tsakanin hausawa da wasu kabilu waɗanda ainihin yan sudan ne duk da dai tarihi ya nuna ba a samun hausawa a cikin wani rikici tarzoma ta da zaune a cikin kasar sudan idan ba dai irin ɗan tashin hankali da aka samu kwanan nan da kuma 2008 misali lokacin shugaba Umar Hassan Albashir a lokacin da ya nuna cewa hausawa ba ƴan kasar sudan bane wannan abu kuma ya tada hankalin mutane sosai aka samu tashin hankali wanda har mutane sun kai kusan kimanin 7 da kuma suka mutu mutane fiye da 100 suka jikkata da sauransu daga baya shi shugaban kasar ya nuna cewa lallai wannan magana da aka nuna cewa shi ya faɗa akan cewa hausawa ba ƴan sudan ba shi bai faɗa ba to kwanan nan kuma an samu mummunan tashin hankali a wajen tsakiyar wannan shekara around June July haka din nan a inda mutane da yawa suka mutu da sauransu wajen rikici ne da ya faru tsakanin hausawa da wasu mutane na can sudan din wanda abun da ya kawo wannan ko shine har yanzu dai maganan sarauta ne inda hausawa suke kokari su samu nasu a ce sarki wanda zai gudanar da harkokin su nasu na hausawa hausawa suna da dogon tarihi kamar yadda nace a kasar sudan a yau misali harka gudun kasuwanci abinci al'ada da sauransu akwai abinci kala-kala wanda ainihin abincin na hausawa ne wanda yau a kasar sudan kusan kowa na ci misali akwai wani irin nama wanda ake yi ko da naman kaza ko da naman shanu wanda ake kira agashe kusan ba wanda bai san agashe a kasar sudan ba ainihin nama ne na hausawa amma kowa na yi na amfani da shi akwai kuma wani kunu da ake kira gado-gado wanda kusan kunu ne wanda yara masu zuwa makaranta da tsofaffi kowa a sudan na sha hausawan sudan banda yaren hausa addini al'ada sa irin kaya da sauransu irin na larabawa sun hada dangantaka da larabawa yawanci a yau sukan yi magana ma da larabci suke yi amma dai in ka taba su hausan dai na nan
to sai a kasance da mu makon gobe don jin karshen ansar tambaya kan tarihin hausawan kasar sudan da kuma bambancin hausawan kasar sudan din da na najeriya da kuma ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin waɗanda suka ansa mana tambayoyin dr babu kwaigiri da malam ibrahim musa audu duk malamai a kwalejin horar da malamai ta tarayya fce da ke yola adamawa najeriya da wakilin mashiyar adamawa muhammad salisu lado da wadda ta jagoranci shirin Julie Leather's Creation da kuma injiniyanmu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai bakon gobe idan Allah ya kai mu. Wassalam.
Kuma sauraro baki ɗaya kuma anan ne muka saka ƙarshen shirin namu na yau kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryen mu a yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauki da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Sarfi Alhashin da ya ta ana gabatar da shirin ya karanto labaran duniya. Sai fi wannan Nanduru da ta bada umarni. Da ma injiniyan mu na yanzu Hawwa Shirin muku fatan alheri daga nan Washington DC mu kwana lafiya sai da fatan ku.